daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 1625 da kuma 60. Abin nan ya mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 na safe agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. Muhammad Lalo ne tare da Sarfil Hashim Gumel muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Shin komai sauraro ya san cewa akwai wasu masu aikata laifi da gangan domin a kai su gidan yari a Najeriya, kuma ina dabara yin hakan?
Ga wasu suna zuwa gidan yari wallahi dan su ci abinci ne.
Ban gane ba.
Dole dai a baka abinci so uku kuma mai kyau. Kuma in ba baka nama ba kai complain. To kaga waje ta bi ciki zafi.
Wai so kake ka ce wasu sukan yi laifi da gangan dan kawai sun shigo za a kula da su.
Abin na gani.
Za ku ji ƙarin bayani sannan Usman Ahmad Kabar zai shigo da shirin sanar na kasa ba kasawa ba baya kuma ga sharhin jaridin Ghana da ra'ayoyin da kuka aika mana da zamu gabatar amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mayakan kungiyar IS ne suke da alhakin harin da aka kai a kudu maso yammacin jamhuriyar Niger wanda ya kashe sojin Amurka hudu. Haka kuma sabbin bayanan da aka samu sun nuna cewa wasu ƴan ƙauyen da aka kai harin sun taka rawa. A jiya Laraba wata mai magana da yawun ma'aikatar Pentagon Lieutenant Colonel Mitchell Bandanza ta faɗa wa muryar Amurka cewa mayakan IS su ne suka kai harin kwantan ɓaunar da kan sojojin Amurka da Niger ranar 4 ga watan Oktoba wanda kuma ya kashe sojojin Niger hudu. Dakarun Amurka na musamman da ake kira Green Berets sun kammala wani taro da wasu shugabannin ƙauyen kenan suna takawa zuwa motocinsu a kai musu hari a cewar wani jami'in Amurka wanda ya magana da muryar Amurka kan batun amma ya nemi a sake sunansa ganin cewa har yanzu ba a kammala binciken ba. Ma'aikatar tsaron Niger ta tabbatar da faruwar musayar wuta a kusa da ƙauyen Tongo-Tongo da ke yankin Tillaberi. Sojojin Niger 8 sun raunata a harin haka kuma sojojin Amurka 2 su ma sun samu rauni. Kuma an ɗauke su zuwa ƙasar Jamus domin kula da lafiyarsu.
A jiya Laraba hukumar zaben ƙasar Kenya ta ce duk mutane 8 da suka tsaya takarar shugaban ƙasa na watan Agusta waɗanda daga baya kotun kolin ƙasar ta soke za su sake tsayawa a zaben da aka shirya sake yin ranar 26 ga watan Oktoba nan. Wata sanarwa daga hukumar zaben da ake kira IEBC ta ce har yanzu sunan ɗan takarar babban jam'iyyar adawa Raila Odinga na nan daram akan kuri'ar zaɓe ta 'yan takara duk kuwa da sanarwar da ya bayyana cewa ya janye daga zaɓen. Dubban masu zanga-zanga sun yi maci a kan titunan jiya Laraba a babban birnin Nairobi kwana guda bayan da Odinga ya sanar da cewa ba zai tsaya zaɓen ba. Odinga ya sha nana cewa zai ƙaurace wa zaɓen ranar 26 ga watan Oktoba idan har hukumar zaɓen ƙasar ba ta canja jami'an zaɓe da ya zarga da tafka maguɗi a zaɓen da aka gudanar a can baya ba. Duk da haka hukumar zaben ta ce wasiƙar kadai da ta samu daga Odinga ita ce wacce a cikinta ya bayyana da musa kan tsarin zaben.
To ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana Koriya ta Arewa a matsayin matsalar da dole sai an yi magananta a lokacin da shugaban yake tare da Prime Minister Canada Justin Trudeau a ofishinsa da ke fadar White House. Trump ya ce tabbas zan yi abin da ya dace ga Amurka da kuma abin da ya dace ga duniya baki daya. A halin yanzu kuma ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong-ho ya zargi shugaba Trump da cewa shi ne ya soma kunna wutar tsoka na janyo yaƙi a yankunan Koriya bayan da ya barazana cewa Amurka za ta ruguza Koriya ta Arewa idan har ta kai mata hari. Trump da ya yi wannan barazanar ne a lokacin da yake jawabi a gaban babban taron shugabannin kasashen duniya a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a watan da ya gabata. A daidai lokacin da shugaban na Amurka ke tunanin amfani da ƙarfin soja kan Koriya ta Arewa, sojojin Amurka da Japan da na Koriya ta Kudu sun gudanar da wani atisaye don tsoratar da Koriya ta Arewa, inda suka yi ta harba makaman masu linzami daga gabashi da kuma yammacin gaɓar zirin Koriya a ranar 3 shekaran jiya.
Gobarar dajin da ake fama da ita a arewacin jihar California ta Amurka ta ci gaba da faɗaɗa a jiya Laraba. lokacin da iska ke ƙara rura wutar abinda ya tilasta jami'ai kwashe mutanen da ke yankin wutar. Masu hasashen yanayi sun ce a yau Alhamis za a samu ƙarin iska mai ƙarfi a yankin arewacin California wanda zai sa duk wani ƙoƙarin shawo kan wutar mai curi har guda 22 da ke ci a arewacin birnin San Francisco ya fuskanci wahalar samun nasara. Jami'ai sun ce zuwa yanzu mutane 21 ne suka mutu, wasu kuma sama da 300 an nemi su an rasa duk a dalilin gobarar. Layukan wutar lantarki da suka fado na ci gaba da kasancewa akan titunan unguwannin da wutar ta lakume yayin da 'yan kwanaki kokarin kashe gobarar. 'Yan sanda sun rufe hanyoyin wasu masu yawa domin hana mutane shiga yankuna da gobarar ta lalata, waɗanda suka hada da kadada ko kuma hekta 69,000 a cikin yankunan ƙananan hukumomi da na jihohi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To a Najeriya wata babbar matsala da ta zama ruwan dare ita ce matsalar cunkoso a gidajen yaran kasar. Hukumomin da ke kula da gidajen yari a Najeriya sun ce akwai dalilai da dama da ke haifar da wannan matsalar ta cunkoso. Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikra ya kuma na.
Malam Yazid Bala Al-Hassan shine babban jami'in da ke kula da gidan bursunan jihar Kaduna, kuma ya faɗi dalilan da yake ganin su suke kawo cunkoso.
Na ɗaya dai ina son gaya maka, wasu suna zuwa gidan yari wallahi don su ci abinci ne.
Ban gane ba.
Dole dai a baka abinci sau uku, kuma mai kyau. Kuma in ba baka nama ba kai complain. To kaga waje ta bi ciki zafi.
Wai so kake ka ce wasu sukan yi laifi da gangan dan kawai sun shigo za a kula da su?
Abin da na gani kamar mutane yanzu kamar sun yi damuwa da abinci. Zaga mutum ya taho bai dade ba sai ga saki dawa, zai ga kamar nan ya yi mai saukin da zai samu abinci shi.
Ina magana da ake cewa akwai waɗanda ɗan ƙaramin abu ne sai a aje su kuma ƙila su muce ma shekara, wanda dadewarsu ke sa wasu masu laifin su tare da su har gurin ya cinkushe. Kuna da irin wannan?
A gaskiya ba murci, saboda ina so in gaya maka tun kamun shugaban ƙasa ya yi magana muna da wani kwamiti da gwamna ya kafa wanda yake kwamishinan shari'a ke tafiya da shi, ni ma ina ciki. Haka muke tafiya kowane gidan yari ko mi kankantarsa, wanda a daidai a sake shi, wanda a daidai a sassata masa beli, a sassata masa.
To ko me masana shari'a suke gani game da irin cinkoson da ake samu a gidajen yarin wannan ƙasa? Barista Muhammad Ibrahim Zaria masanin shari'a ne kuma lauya mai zaman kanshi.
Bai kamata kowane case ko da an kama mutum ana zargin shi da wani laifi kawai shi kurkuku ba, sai a je a bada belinka, sai a ce wai sai ka bada kuɗi. Wasu fasu da kuɗin da za su bada belin nan kuma ba doka ba ne, ba inda aka ce a bada kosi. Ka san abin da aka kama shi da wani ruwan wanda ya daɗe ya yi wajen shekara biyu a wurin, wai kawai ya siyo omo, wai ɗan sanda tare shi, wai ina receipt na omon nan ba yi da shi. Ɗan sanda kawai ta tume shi, ya nemi wani abu ya rasa, shi kenan kawai da zuwa kawai je ni kama alƙali aka nan da na ya karɓo form na reprimand aka je aka danƙara shi a kurkuku.
Isa Lawal Ikra, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ba ku ishara ke ma wani yayi gida yayi moto.
To inda aka kammala bukukuwar ranar 'ya'ya mata a duk faɗin duniya, hukumomin ilimi a jamhuriyar Nijar sun gabatar da wata bukata a gaban majalisar dokokin ƙasar ta neman a baiwa mata damar samun ilimi mai ɗorewa. Dauda Muhammad Marti, ministan ilimi ne a matakin firamare, ya kuma yi wa wakilin Musulmi Mumuni Barma ƙarin bayani a farkon rahoton nan.
Hatanmu a ce dai yarinya nan ko tana arminta za shi ta zo ta yi lakwal ɗin da ya yi mata. Yanzu shawarar ƴan majalisa muka zo tambaya a su ganin su wani irin mataki ya kamata a ɗauka abinda zai sa ƙananan mata an suka zo lakwal su zamna.
Ƙungiyoyin ci gaban ilimi na daga cikin waɗanda aka gayyato domin gabatarwa ƴan majalisar dokokin ƙasa bayanan faɗakarwa game da abubuwan da ke kawo taɓarɓarewar ilimin ƴan mata. Abdu Mamman Lokoko shi ne shugaban ƙungiyar Rosen.
Ƙananan mata waɗanda ke tashi kamar yanzu waɗanda ya kamata a ba ilimi, sai kaga ga sunan su ne cikin rariya, wani bi kuma suna talla, wani bi ana musu haɗe, wani bi ma waɗanda ya kamata su kula da su cewa da mushuna ko kuma wasu ƴan uwansu waɗanda ƙyallakwal duk suna wani bi ga sa suna musu cikuna sai a ƙyale sunan shi wanda ya ciki ba a mai wani hukunci sai dai wanda an kai ma ciki a koreta.
Da yake bayyana ra'ayinsa ɗan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar MNRD Haƙuri, Honorable Lawali Ibrahim Mai Shirgi na kallon shirin gwamnatin tamkar ambar jaki ana dukan tanki.
Da inda yakin ra'ayi a hana sai shedancin da ke da akwai, in ka zo tun daga wannan cincin doguwa da kuka kawa zuwa za da sai kuka zo da magarba ga yarinya ƙanana wanda ba su dace ba, nawa za ka tsinta a titi? Ita kuma take gyara ƙasa ta yi kyau, ban nan in an hana ta arman ai ba ana su fasikanci, kuma ba ana saita ba.
To amma gwamnatin Niger na cewa ba wannan ke manufarta ba.
Kar mutane su gane mu mun hana ma yaran su aure ne. Ba mu hana ma yaran su arme ba. Ba zancen armen su bane. Zance ne da zai sa a gyara zaman su alakwal.
A ƙarshe majalisar dokokin ƙasa ta buƙaci 'yan majalisar su ci gaba da nazarin takardun tsarin daftarin da gwamnatin ta gabatar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waka.
Munemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadabin haurewa, hanyar kullewa. Munemi ilimi gwadabin tsorewa, munemi ilimi alfaharin kowa, ilimi don kowa, ilimi don kowa. Munemi ilimi fitilar haskawa, na ilimi baya na shiwa,
wanda bai gani ma na hangowa,
hasken da ko ina shi ke kyallawa,
wanda bai gani ma na hangowa,
ko wanda bai gani na fuskantowa. Duhun rashin sani ya zarce faɗowa, a wane duhun dare gun su kwantawa, mafi adam batu kul hafunawa, ciki da gaskiya baya hujewa. Wadatuwa ta zo cibin bayyanwa,
nema ilimi sutar sanyawa.
Tumadalla yanzu karfe 3 na dare ne da minti 12 a nan Washington DC, ana kuma tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga Usman Ahmad Kabara da shirin
Nakasa.
Nakasa.
Nakasa ba kasawa ba.
Nakasa
ba kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na Nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu shiga garin Bauchi ne, inda za mu bi wakilin mu Abdul Wahab Muhammad, inda ya tattauna da wani bawan Allah domin jin shin yaya maganar Nakasa ko kuma bukata ta musamman take a wurin sa, musamman shi da yake karatu har zuwa matakin bautar kasa, inda kuma hirar tasu ta fara wakana daga bakin bakon kamar haka.
Sunana dai Hamza Baziri Muhammad. An haife ni a 1992 ga watan 2 ga watan Maris.
Kai wani mutumin wani gari ne?
To ni dai haifaffen jihar Bauchi, jin garin Bauchi, amma iyaye na haifaffun 'yan garin Gombe a ƙaramar hukumar Dukku.
Shekarun ka ne?
Shekaru na 25.
Gashi na ga kana jarfawa ta rashin ƙafa, ko za ka bayan takaitaccen yadda wannan abu ya faru da kai?
Gaskiyar magana shine familin da na fito suna da genetic leg problem, haka suna da matsala ta kafa haka. To amma ni na
kaman gado ne.
Eh, kaman gado ne haka. Normally in mun samu a ta haka lokaci a sanyi yake tashi, mahaifiyata takan amfani da rope ta shafa a kafafuwan. To a wannan akwai ranan da ta kasance a shekara ta 1999 kenan, na samu attack da daddare, ta shafa rope din, abun bai sauki ba, ta dauke ni ta kai ni asibiti, aka dan dudduba ni dai aka dawo. Ba na mantawa rannan wata ran Juma'a mun fita sallah da mahaifina, mun dawo ina dan tattafar bango. To yanda nake jin tsananin jikin nake gaya masa, kai ba wani ina gani ba, kamar ina ta kasa na ƙarshe ke nake tambaya na zaka mutu ne, nake ce masa kawai yanayin jikina din ne da nake jin sa. To dare ta yi, jiki yayi tsanani, sai mahaifiyata ta dauke ni ta kai ni wani asibiti, private asibiti a cikin gari, aka kwantar da ni. To aka dan mun gwaje-gwaje haka, sai aka dora ni akan drip. To alal haƙiƙa duk lokacin da na tashi ina kuka, likitan baya ne, sai su zo su dankara min alluran bacci. Sanda suka saka min drip guda 8, ba su yi la'akari da bana fitsari ba kuma bana bangi, to Allah cikin ikonsa wata rana kusan kwana na 7 dai a wajen baba na ya shigo sai gani nan na miki na tashi nake ga masa to baba zan mutu kai wani abu ya daga ni kafa suka dauki a lokacin ne na dan samu na dan yi bayan gida sai ce mahaifiyata kawai tace to ya kare ko a sallame ni
a lokacin da yake wannan ciwo ya same ka kana da misalin shekaru ne
ina da misalin shekara 6 abin nan ya same
ka zauna a asibiti kamar nan tsawon watanni ko shekaru
to daga nan dai ina yanzu aka sallame ni daga nan asibitin ta dauke ni ta kai ni wani asibiti daban to a lokacin ma saboda bayan gida da fitsari da ya taru a cikin nan ya riga da yayi damage wa nerves din da suke controlling na sawayen nawa aka kai ni asibiti to katata da ake amfani da shi wajen cire fitsari ba zai iya ciro wannan fitsarin ba sanda likita yana amfani da alluran doki yana huda mara da kusan kwanan aihuwa guda biyu to daga nan sai mahaifina ya ce a dauke ni a kai ni asibitin Abuja to daga nan muka tashi muka dunguma muka tafi National Hospital Abuja dan mun isa wajen da daddare washe gari aka dan mun gwaje-gwaje za a mun wanka aka kai ni to sha'aninka da wajen sabon wuri ne suna da abubuwa da yawa wanda ba mu san su ba an shiga mun wanka aka ce wai wallahi galibun ala amri kuma wa ma qadarullah haqqa qadar an zo za a mun wanka an bude ruwan wankan to ba su yi la'akari da ruwan da suka bude ba ruwan tafashashen ruwa ne suka fara a kafa na kafa ta kone a'a ba wanda muka je da ture daga suka kona kafa kaga an je wani hidima ta physiotherapy an ballo wata aiki daban kuma an bar wancan jinyan an shiga wata jinya daban to aka koma ina dai kwance a asibitin ana dai treatment na kona Allah kuma cikin ikonsa na kamu da wata shegiya ciwo wanda ake in kana jinya ake kiran ta bet wanda take cin jikin mutum
to zan san mai da mu baka shi kara shi da wannan ciwo san fara ka kamu da shi ko kenan a lokacin da ka shiga makaranta ne ko kuma da
a lokacin da ciwon nan ya same ni ina aji biyu a primary school aji na biyu na tafi ka samu wannan jinya kuma na tafi jinya na yi wata 4-5 ina jinya na dawo gida na dawo kuma lokacin classmates na wasu tafi aji uku a primary school ke muka dawo da na dawo mahaifina ya dauke ni ya mai da ni inda nan kuma aka ci gaba da gogar da
ta kammala makarantar primary na wani shekara ke
na kammala primary a 2006 na shiga na fara secondary school a international secondary school nan da take cikin jami'an college da take ETV a Bakka ta Balewa 2006 zuwa 2004 zuwa 2010 mai shekara 6 ke
yanzu a ganin dai cewa ta ce kuna da gadon wani ciwo kenan an gaya muku ainihin ciwon shan inna ne ko fita da
al'amuran suka nuna dai ba ciwon inna ba sabida ni kadai ne nake da ita yanzu dai nake kan wannan kujera sauran duka dai kusan lafiyansu kamar za a ce
to idan muka koma ganin dai cewa a wasu mutane da suka kasan game da irin wannan jarabawa sukan ce to ko mu koma ka fara kura ga yanda Allah mai da to kai me yasa ka jajirce ka ci gaba da karatu har ka shi yanzu ma kana aikin botan kasa ne
eh to alal hakika dai wannan karatu da nayi na samu ƙarin gwiwa ne daga wajen family saboda kowa a cikin yayuna da ƙannena ba wanda bai bada irin nashi support saboda kaman primary school da nayi yata ne take tura ni ta kai ni makaranta abokane na su dawo da ni haka har na samu
irin wannan
kike da na shiga secondary school kuwa wana ne ya dauka nauyin kai ni ya dawo da ni ya kai ni ya dawo da ni a dalilin haka har aka masa suna malaman sa na university akan ya iyalai saboda zai bar lecture din sa ya zo ya kai ni kuma ya je dauko ni ya dawo da har na gama secondary school nazo na gama secondary school kuma time din wana na kasar waje kuma ni ma ba abunda nake sha'awa kamar na tafi kasar waje to amma sha'anin sanin inda na fito dole sai na nuna wa mahaifina da zan iya kan ya bari na tafi sai na ce to yaya za a yi nayi haka ni dai ba wani kudi nake da shi to amma tun ina aji hudu a secondary school nake da sha'awan na nemi scholarship to neman scholarship kuwa in zan yi a jihar Bauchi duk inda naje nace ni suna na wane wane da a ce kai din gidan wane ne to dalilin haka sai na canza suna na saboda a constitution din Najeriya ni dan jihar Bauchi ne by right of birth a garin Bauchi aka dai ta hanyar haihuwa a garin Bauchi aka haife to naje na nemi indigene na samu indigene na fara pap dukkan neman scholarship
duka nan shirin ya kammala sai kuma mako mai zuwa zamu dasa daga inda muka tsaya a hirar Hamza Wazir Muhammad da wakilin mu Abdulwahab Muhammad a Bautin Yakuba Nigeria a madadin bakon namu da shi kanshi wakilin namu Abdulwahab da duk wanda ya taimaka wannan shirin ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham wacce ta hada mana sauti Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
Nakasa ba za ta zamka sawa ba mai nakasa da shi kai
to gaida kabara yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridan Ghana
da jaridan da faida da mu soma sharhin jaridun na yau kimanin nas 58 za su amshi kudi Ghana seed million 23.2 a matsayin allowance a duk karshen wata jaridan ta da finder na da wani labarin har yau a shafin ta na farko da marasa rinjaye ke kiran yi bincike dangane da zargin da ake cewar wasu diyan Ghana na a cikin ISIS a kasar Libya Ita kuwa jaridan Business and Financial Times masana'antar su na cikin mummunar hali masana'antar sun kifi a kasar nan yanzu haka na samun tallafi ne saboda irin lissafi ko kuma da kididdiga da ma'aikatar kididdiga ta kasar Ghana ta gabatar ya nuna cewa wannan sashi ne kadai sashi a fagen aikin gona da ke samun koma baya A shafin ta na baya wani labari ne da ke fadan cewar kasar Brazil na farfado da dangantanta da kasashe na Afrika kuma tana hararin fada da kasuwa babban jigo a fangin aikin gona kasar Brazil na nufatan farfado da dangantanta da Afrika bayan kokarin gano bunƙasar kasuwan aikewa da kasashe waje musamman abinci da sarrafar abinci a cikin kasar da yawan al'umman ke dada karuwa inji ministan kasashen wajen kasar Hari yau dai a nan shafin na baya na Business and Financial Times wani labarin ne da ke cewa ADB ta cika alkawari na Regina an kuma na samun ilimin jami'a jaridar ta ce bankin nan na Agriculture Development Bank ta bayyana kudi na ilimi na shekaru hudu cikakke don Miss Regina Ankuma wacce gata mai ilimi ce amma kuma baba hali kuma makauniya domin ta samu damar cigaba da cika burinta na samun ilimin jami'a sai kuma wani labarin alƙalai guda biyu sun nuna kusatansu game da jinkiri wurin fitowa da ainihin rahoton kissar da aka yi wa sojan nan mai suna Captain Maxwell Adam Mahama a shafin baya ko na jaridan wani labarin ne kasar Ghana za ta yi shawarwari akan kudurin cigaba mai dorewa Jaridar ta ce za a gudanar da shawarwari a nan birnin Accra a ranar 23 ga watan Oktoba domin samar da dandalin yin mahawara akan kokarin Ghana wurin zartar da kudurin na cigaba mai dorewa a matsayin bangare na harkokin bukin cika shekaru 72 na Majalisar Dinkin Duniya. Da kuma wannan sharhi na jaridar Ghanaian Times, muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na VOA. Mai magana Sufiyanu Gumal Zangon Daura. Ina so in yi amfani da wannan dama domin yin kira ga ƴan siyasar mu manya na jihar Katsina na jam'iyyar APC game da irin matsalolin da suke afkuwa game da manyan mu, na irin maganganu bagake marasa dadi na batancin juna da ake. Saboda haka ina son don Allah, don san Annabi da muke, ya kamata a zauna a sasanta matsalolin da suke tsakani.
Assalamu alaikum, murya Amurka, mai magana Rabi Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To murya Amurka, ina so in bayyana ra'ayina a bisa wani matsayi da Najeriya ta kai na tamowa a ƙasa. To hakikanin gaskiya ina ganin mu mutanen karkara ko al'umma akwai gudunmawa da za mu bayar wanda yake mun kare kanmu daga jinya ta tamowa, musamman mutanen mu na karkara. Za ka ga a karkara akwai kwai, akwai zogale, akwai kaji, amma kashi abin bakin ciki sai mu kwashe mu dauka mu kai mu sayar, mu sayo rogo da dankali. To wannan ba karamin bakin ciki bane, tare da fatan mu ƴan uwana na karkara, wannan su zogale su kaji da muke kwashewa mu kai, za mu yi amfani da su, su wake za mu yi amfani da su a gida. Wanda idan mun ci wannan abubuwa, in Allah ya yarda, za mu kauda irin wannan matsaloli na tamowa.
Assalamu alaikum sashin Hausa gidan rediyo muryar Amurka, mai magana Malam Rilwanu Sa'idu Gayyari a jihar Zamfaran Najeriya. A yau zan yi amfani ne da ranar yara mata ta duniya da ta gudana a jiya Laraba domin in yi kira da addu'a ga iyayen yara mata na duniya baki daya. Na farko, ina son in jawo hankali tare da yin kira ga iyayen mu mata da cewa ya kamata iyayen mu mata su ci gaba da kokari wajen kulawa da lafiya, tarbiyya, martaba da mutunci da ma karatun da yaran su.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mayakan kungiyar ISIS ne suke da alhakin kai harin da aka kai kudu maso yammacin jamhuriyar Niger wanda ya kashe sojojin Amurka hudu. Haka kuma sabbin bayanan da aka samu sun nuna cewa wasu ƴan ƙauyen da aka kai harin sun taka rawa. A jiya Laraba, wata mai magana da yawun ma'aikatar Pentagon, Lieutenant Colonel Michelle Bandanza, ta faɗa murya Amurka cewa mayakan ISIS su ne suka kai harin kwantan ɓauna kan sojojin Amurka da na Niger ranar 4 ga watan Oktoba, wanda kuma ya kashe sojojin Niger guda hudu. A jiya Laraba, hukumar zaben ƙasar Kenya ta ce duk mutane takwas da suka tsaya takarar shugaban ƙasa na watan Agusta, waɗanda daga baya kotun kolin ƙasar ta soke, za su sake tsayawa a zaben da aka shirya yi ranar 26 ga watan Oktoba nan. Wata sanarwa daga hukumar zaben da ake kira IEBC ta ce har yanzu suna nan dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta Raila Odinga yana nan.
To masu sauraro, da aka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci, amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wasu tawagar abokan aikin mun Allah da wasu sabbin rahotanni daga sassa daban-daban na yankunan da muke kawo muku rahotannin. Kada a manta, domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel Litani, gabatarwa da kuma Solomon Abo da ya haɗa mana shirin, sai kuma injiniyarmu Zainab Abdulrahman, ni Mahmud Lalo ne ke cewa a wuni lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka, birnin Washington DC.